sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkamu da wannan asariya da fatan kuna lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare nake da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Juma'a ta babbar rana 4 ga watan Agusta na shekarar 2023. Kafin ku da abubuwan da muke tafa da su ga Hawwa da kanin labarai.
Sojojin da suka kwace daga gamar shugabanci a Niger sun soke rajejeniyar hulɗar soji tsakanin su da kasar Faransa a daidai lokacin da wa'adin da aka ba su na mai da shugaba Mohamed Bazoum ke ƙara isowa. Kwanaki goma da juyin mulki a kasar Niger, dakarun Amurka da ke wani sansani su da suke yaƙi da ta'addanci a yankin na yammacin Afirka mai fama da ayyukan ta'addanci na ƙara fuskantar ƙalubalen rayuwa. A yau Juma'a Rasha ta ce jiragen Ukraine na ruwa marasa matuƙi sun yi yunkurin kai hari a daren jiya a kan sansaninta na Novorossiysk a kogin Black Sea, lamarin da ya haifar da mummunan damiji ga ɗaya daga cikin jiragenta na yaƙi.
To Allah ya kyauta, kanin labaran duniya kenan. Cikin shirin za a ji cewa tawagar ECOWAS ta aika zuwa Niger don zaman tattaunawa ta game da turjiya. Ko me yasa?
Sojojin suna kallon abun kama barazana, tunda bayan da za a zo ana magana sasantawa kuma ana magana barazana, musamman ana magana ta soji.
Haka kuma za a ji cewa har yanzu 'yan asalin kasar Nijar na ci gaba da bayyana mabantar ra'ayoyi game da juyin mulkin.
A ra'ayina wannan gwamnatin soja ya kau ya ba farfaɗo na shahu, sa'an babu buƙatar zubar shiri saboda mun riga su wannan soja ba zai iya rukun Niger ba kuma ba za a bar shi ba.
Daga nan za mu duba halin da mazauna jamhuriyar Niger ke ciki bayan da kungiyar ECOWAS ta kakaba wasu takunkumi. Sai kuma shirin duniyar Amurka da kuma wasu daga cikin ra'ayin da kuma su raru kuke aiko mana ta email. To amma fa sai mun fara shan kashi na farko na labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka ga labarin duniyar mai karantawa Hawwa Sharif. Sojojin da suka kwace daga gamar shugabanci a Niger sun soke rajejeniyar hulɗar soji tsakanin su da kasar Faransa a daidai lokacin da wa'adin da aka ba su na mai da shugaba Mohamed Bazoum bisa iko ke ƙara karatowa, inda kokarin da tawagar Afirka ta yamma na ganawa da jagorin juyin mulkin ya ci tura. Da yake magana ta kafar talabijin ɗin ƙasar a jiya Alhamis, wakilin sojojin da suka yi juyin mulkin Ahmadu Abdulrahman ya karanto sanarwar da ta bayyana matakin kawo ƙarshen yarjejeniyar ayyukan soja da ƙasar ta Faransa wadda ta yi wa Nijar ɗin mulkin mallaka a baya. Gwamnatin sojin ta kuma bayyana korar jakadun ƙasar Nijar a ƙasashen Faransa, Amurka, Togo da makwabciyar ƙasar Najeriya, waɗanda gwamnatin da suka hamɓara ta naɗa suke kuma jagorancin ƙoƙarin da ƙungiyar ECOWAS ɗin ke yi na ganin an sasanta batun juyin mulkin. Ƙungiyar haɗin kan tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma ECOWAS ta ba jagororin juyin mulkin na Nijar wa'adin da ke cika a Lahadin nan mai zuwa na su mai da hamɓararren shugaba Mohamed Bazoum bisa kujerar mulki, inda ta yi gargaɗin ɗaukar matakin soji a matsayin zaɓin da take da shi na ƙarshe. Jagororin juyin mulkin dai sun mai da ƙungiyar ECOWAS ɗin martani na cewa ƙarfi zai haɗu da ƙarfi, cikin wata sanarwa da ita ma aka sanar da ita ta kafar talabijin ɗin ƙasar a yammacin ranar Alhamis. Sojojin sun ce duk wani jirgin kaiwa ƙasar Nijar hari zai haɗu da mai da martani cikin sauri, wanda baya buƙatar surutu daga dakarun ƙasar ta Nijar da dakarun tsaro daga wasu ƙasashe mambobin ƙungiyar ta ECOWAS. Kwanaki goma da juyin mulki a ƙasar Nijar, dakarun Amurka da ke wani sansani da suke yaƙi da ta'addanci a yankin na yammacin Afirka mai fama da ayyukan ta'addanci na ƙara fuskantar ƙalubalen rayuwa. An dai taƙaita sauka da tashin jirage a ƙasar ta Nijar, inda jagororin juyin mulkin suka buƙaci Amurkawan da ke ƙasar da su nemi izinin kafin kowane jirgi ya tashi ko ya sauka. Duk da cewa ƙasashen Turai da dama na ficewa daga ƙasar ta Nijar, gwamnatin shugaba Biden na nuna aniyar ci gaba da kasancewa a ƙasar. Gwamnatin Biden na kallon Nijar a matsayin wani muhimmin wuri na ƙarshe wajen karya lagwan ayyukan ta'addanci kafin juyin mulkin ana ganin tsarin demokaradiyya mai ɗorewa a yankin na kudu da Sahara da ke fama da ayyukan masu tsatsauran kishin Islama da shi wato da shishigin ƙungiyar sojin haya ta Rasha ta Wagner. a inda wasu kasashen Turai suka rufe ofishoshin jakadancin su dake kasar ta Niger suka kuma kwashe mutanen su cikin jiragen soji a cikin makon nan yayin da zanga-zanga da kin jinin kasashen waje ta barke sakamakon juyin mulkin jami'an diplomasiya Amurka sun tura ma'aikatan su waɗanda ayyukan su ba na dole bane da wasu iyalai zuwa gida a cikin satin nan amma ta ci gaba da kasancewa a kasar ta Niger mai magana da yawun ofishin harkokin wajen Amurka Matthew Miller ya shaida manema labarai a birnin Washington cewa ofishin jakadancin Amurka a Niger zai ci gaba da kasancewa a bude yace muna buƙatar ya ci gaba da zama a bude cikin wata sanarwa a jiya Alhamis shugaban Amurka Joe Biden ya kira ga shugaban dakarun tsaron Niger dake rike da zababben shugaba Muhammad Bazoum da su sake shi su kuma gaggauta mai da kasar a turbar demokradiya sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken wanda ya ba shugaba Muhammad Bazoum a fannoni daban-daban a lokacin baya da ya zarci kasar a watan Maris yana magana da manema labarai wato yace yana magana da hambararren shugaban na Niger kusan a kullun inda yake jaddada mishi goyen bayan Amurka wajen tabbatar da tsaron shi da kuma maida shi bisa kujera duk da dai a jiya Alhamis jami'an Amurka sun ki amincewa su ce kala akan inda kokarin su zai kai na maido da hambararriyar gwamnatin ta Niger da ko za su mara baya a yankurin yin amfani da karfin soji da kungiyar ECOWAS ke shirin yi
to nan ba da jimawa ba Hauwa za ta sake da mana da karshen labaran duniyar amma kafin nan tawaga wakilan kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka ta CDAO ko ECOWAS ta tura jamhuriyar Niger domin duba hanyoyin sulhun ta bangarorin da ke takun saka a rikicin siyasar da ya samu asali daga juyin mulki ta koma Najeriya ba tare da samun wata amsa mai gamsarwa ba yayin da a nasu bangaren sojojin da suka hanbar da shugaban Muhammad Bazoum suka anar ayyana rashin gamsuwa da hulɗar ayyukan soji a tsakanin Niger da Faransa. Wakilin muryar Amurka Aiman Salomon Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Tawagar wacce ta kunshi tsohon shugaban Najeriya Janar Abdulsalam Abubakar da sarkin musulmi mai martaba Sultan Sa'ad na uku ta sauka a filin jirgin saman Jore Hamani na Yemai da goshin magarbar jiya Alhamis 3 ga watan Agusta inda suka sami tarbe daga Janar Musa Sallau Barmu. Sai dai bayan zaman sa'o'i a wani ɗakin taro da ke filin jirgin waɗannan mazauni sun juya zuwa Abuja da wajejen karfe 1 na dare ba tare da sun shiga birnin Yamai ba ballantana su gana da jagoran majalisar soja ta CNSP Janar Abdulrahman Chani ko kuma hambararren shugaban ƙasa Muhammad Bazoum to ko ina makomar shirin sulhun da kungiyar ECOWAS ta sa gaba kafin a kai ga matakin soja Abdulrahman Al-Kasim na mai sharhi akan al'amuran yau da kullum.
Ita ECOWAS kin kokarinta na sasantawa ana samun sabile daga wasu ko kungiyoyi ko su kasashe ko na cikin Afirka ko na kasashen duniya irin wasu kalar sanarwoyi da suke yi wanda kuma su sojin suna kallon abun kama barazana. Tunda bayan da za a yi a zo ana magana sasantawa kuma ana magana barazana musamman ana magana ta soji. Ko a wajen daga ko magana ya dauki kasa abinda ake ce marapor da force shine ke da muhimmanci wahi karhi
shugaban kungiyar kodayoyi Mustafa Kadi na da kwarin gwiwa akan cewa janar Abdulsalam Abubakar na iya samar da maslaha a dambarwar da ta barke bayan juyin mulkin na 26 ga watan Yuli ganin rawar da ya taka wajen warware rikicin siyasar da aka yi fama da shi a Niger a tsakanin shekarar 2009 zuwa 2010
wannan rikicin na yau ya bambanta da rikici na baya tsohon shugaban kasa shugaba Tanja lokacin da General Abdulsalami ya zama mai shiga tsakanin shugaba ne wanda ya makai na ƙari rikicin yau juyin mulki ne akai na ƙarfi kenan bai yuwa a etiya duka dai ne domin haka duk wanda yace zai kawo wato gudunmuwar shi na ƴan Niger su hada kansu su zama kan tebur guda a ciwo kan wani matsala mumuna rakiyarsa
a wata sanarwar da suka bayar sojojin juyin mulkin sun ayyana rashin gamsuwa da yarjejeniyoyin ayyukan tsaro a tsakanin Niger da Faransa matakin da ke zama tamkar na share fagen kawo ƙarshen hulɗar kasashen biyu a wannan fanni Abdulrahman Al-Kasim na ganin abin tamkar faduwa ce ke daidai da zama
sojin nan suna buƙatar goyen bayan al'umma kuma aksaran al'umma da na birni da na ƙauye ko da alaƙoƙin da ke da kai suna da alfanu ko ba su da alfanu suna ganin wani abu ne wanda ya kamata a za'a tambaya akai kuma sojoji sun a za'a tambaya akai suna ganin ya kamata a sake tattaunawa ko a dakatar da su gaba ɗaya wa'annan alaƙoƙin
ko kuma su sojojin na faranshi rundununsu su koma cikin kasashensu.
Cikin salo irin na gugar zana, majalisar ta CNSP ta yi barazanar kai hari wa ɗaya daga cikin kasashen sai da yawo. Sai dai bata bayyana sunan kasar da take hangen afkawa ba, wanda ke zama wata niyyar faɗaɗa yakin zuwa kasashe makwabta. Matsawar kasashen yammacin Afirka suka zartar da kudurinsu na korar janar cani da ƙarfin soja. Gwamnatin mulkin sojan ta sallami wasu jakadun kasar da suka hada da wanda ke Amurka da Faransa da Najeriya da Togo, yayin da hambararren shugaban kasa Muhammad Bazoum a mukalar da ya aike wa gwamnatin Amurka wacce aka wallafa a jaridar Washington Post ya bukaci ta taimaka ya koma kan kujerarsa. Kasancewarsa wanda 'yan Niger suka zaba a 2021 a matsayin shugaban kasa na demokradiya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Sulaiman Barma, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
A yau Juma'a, Rasha ta ce jiragen Ukraine na ruwa marasa matuƙi sun yi yunkurin kai mata hari a daren jiya kan sansaninta na Novorossiysk a kogin Black Sea, lamarin da ya haifar da mummunan dameji ga ɗaya daga cikin jiragenta. A yau Juma'a, ruwan sama kamar da bakin kwarya ya durama yankin Heilongjiang da ke arewa maso gabashin China. Ruwa mai karfi ya janyo cikar koguna tafi da iska mai karfi da ambaliyar ruwa a biranen yankin, har da babban birnin Harbin wanda dama tuni ruwa ya yi masa ƙawanya. Yankin na Heilongjiang da ke samar da hatsi shi ne yanki na baya-bayan nan da matsananciyar guguwa mai tafi da ruwa da iska da aka yi malakabe da Doksori ta afkawa, lamarin da ya janyo mutuwar mutane da ɗaiɗaita dubbai, abin da ya zame babban nauyi ga hukumar kula da bala'o'i ta ƙasar China bayan kammala irin wannan aikin na janye ruwa a birnin Beijing da makwabtan birane, da kuma kammala wani irin aikin a yankin kudancin ƙasar cikin makon da ya gabata. Tun da farko sai da aka fitar da hasashen samun mahaukaciyar guguwar mai tafi da iska da ruwa mai ƙarfi a yankin na Heilongjiang da ya samu gagarumin shiri cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Jami'an al'ummar yankin sun yi kukan cewa ba a fitar musu da sanarwa ko gargaɗi game da afkuwar lamarin akan lokaci ba, lamarin da ya mamaye su kuma ya janyo musu asarar dukiyoyi da dama da rasa rayuka. Hasashe ya nuna cewa za a ci gaba da samun ruwa mai ƙarfi a yankunan arewaci da kudanci da kuma gabashin ƙasar ta China.
Hawwa Sharif kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, idan muka tsallaka kasar Kamaru kuwa, wasu 'yan asalin kasar Nijar ne suka bayyana ra'ayoyinsu game da rikicin juyin mulkin da har yanzu ake zuba ido don ganin inda aka nufa. Wakilin Awal Garba ya haɗu mana da wannan rahoton.
Ina tare da Sunusi Abdu, ɗan Nijar ne amma mazauni a kasar Kamaru. Gashi yanzu ana kokarin tura sojojin ECOWAS ko su yawo domin su je su yaƙi sojojin ƙasar Nijar wanda suka kifar da gwamnatin Muhammad Bazoum. A matsayinka na ɗan Nijar mazauna a ƙasashen ƙetare, me za ka, wani shawara za ka ba wa ECOWAS ko kuma sojojin ƙasar Nijar?
To, assalamu alaikum wa rahmatullahi. Na matsayina ina nan mazamni Cameroon a birnin Douala Alhaji Muhammad Sanusi Abdu, gidan Bado Falaliya. Ko ba da ban haka, mu dai a ra'ayinmu abinda muke bukata, mu dai muna son zaman lafiya, yaki bai da amfani. Abinda muke so duk a nemi hanya wadda za a bi ta sulhu. To saboda haka ECOWAS, mu muna roƙon Allah subhanahu wataala, kuma muna roƙon ku samu yanda za a daidaita, yaki bai da amfani a cikin ƙasa, mu dai ba mu goyon bayan yaki.
To ya kake ganin su sojoji da suka kifar da gwamnatin Muhammad Bazoum?
To su sojoji ni ba musamman hossu ba, ko ba gaskiya ba, ba musamman hossu ba, amma tunda Allah ya kawo mana wannan lamari, shi komi na Allah ne. Ta hanyar sulhu mu muke so a bi kowace wace hanya, Allah subhanahu wataala ya sa a samu a daidaita da su. Su ma komi lokaci na, su ma za su yi lokacinsu su wuce. To amma ta sulhu, amma maganar yaƙi, mu a zo a yaƙe mu, hisbillahi babu mu cikin wannan.
Ni ne Alhaji Ali Game Abuza, ɗan jihar Tawa.
To Alhaji, yanzu ga ka a kasar Kamaru, wani bukata kake da shi yanzu haka wajen mika sako ga sojojin ECOWAS ko kuma sojojin kasar Niger wajen ganin ya abin da zai iya biyo baya?
Alhamdulillah, ka tambaye ni zan ba da ra'ayina. Kizani ra'ayi wato riga ne kowa irin tashi. Eh, wato mu abin da an ra'ayina wannan gwamnatin soja ya kau ya ba farfada shi hau. Sa'an ba mu bukatar zubda shiri. Saboda mun rage su wannan soja ba zai iya rikon Niger ba. Kuma ba za a bar shi ba. Ko da wani hali ko da an ta'adda sai an ji mai. Bai iyawa bai iya bai iya mun rage mun sani. Amma ba mu bukatar zubar da jini. Muna bukatar shi sauya kauce shi ba farfada. Saboda ni ko mun rage mun san ko an bar shi yayi rikon wato Niger na wato dan wani lokaci ba zai yi adalci ba. Saboda Niger ai a jihar Qura'a a samu wani mutum abba ya samu wato mulki in ba Bahaushe ba. Kuma in yayi rikon ƙwarya an kai wani zabe zai ba wani wato mulki ba Bahaushe ba, ko da Qura'a goma sai yaci zai bashi. Mun rige mun san da haka. Saboda haka ba ma goyen bayansa, amma ba mu sa a zubar jini. Saboda haka ya safka ya ba farkulla ya kama iko.
Sunana Abubakar Malam Tashi Game, kuma Buza dan jihar Tawa, kuma mazamni a nan Cameroon a nan Douala anguwa Nidal. Anan nake azumi.
Na'am, to me kukanka ga irin wannan abin da zai iya bijiro a kasar Niger?
Ba, alhamdulillah. Abin da ya kasance a cikin kasar mu ta Niger, mu da abin da muke so zaman lafiya. Shi kam rikici bai da amfani, kamar yadda ake cewa za a hada sojoji na ECOWAS za su zo su kai hari da Faransa a cikin kasar mu Niger. Mu gaskiya ba ma goyon baya hakan nan, domin ba ma so a zo da jinin kowa. Zaman lafiya muke so. Abin da shi ne a zo a yi sulhu. Sulhu kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ci muna, a cikin sulhu akwai alheri sosai. Sulhu muke so a yi ba ma san zubar da jini a cikin kasar mu, ko ba gaskiya ba? Wannan shi ne ra'ayina ne.
To madalla.
To a gaida Awal Garba. Biyo bayan dimbin takunkumin da kungiyar ECOWAS ta aka ba wa jamhuriyar Niger domin tilasta sojojin da suka yi juyin mulki su mika ga farar hula. To sai da tasirin matakan da aka dauka ya jefa talaka cikin ukuba. Daga Maradi ga rahoton wakilinmu Mansur Sani.
Wutar da mafi kasan karfinta tana fitowa ne daga tarayyar Najeriya, wace sabo da dogaro da ita ne yasa wasu daga cikin al'umma shiga amfani da janareto ba dan son su ba. A yayin da waɗanda ba su da halin shi ke jiran wanda ke lekowa tana komawa. Ko meye tsokacin su game da haka?
Sunana Muhammad Samin Rabo. To mu sai dai mu yi addu'a Allah ya zaba mu abin da ya zama alkhairi, tunda tun jiyawar haka an yi lishai kenan aka doke wuta ba a maido mu ba, ko ta zo ta koma sai yanzu aka maido mu. Shi yasa muka tsara dare mu dan sasalama mutane mu rarrage aikin mutane. Yasa wanda bai da halin sai generator hakuri zai. Hakuri ne kamata mutun yi tunda baka da iyawa. Sai dai kai addu'a Allah ya iya maka. Hakan ma da muka shiga wata jaraba ce ta mu gyara halayenmu.
To mu dai kiran da muke gare su su yi ma Allah, su yi ma Annabi, su kawo mu wuta nefa saboda mu mu ji dadin rayuwa da mu da iyallanmu. Tunda mu biya muke ba, ba kyauta suke ba mu ba. Da ma biya muke yi. Kenan tunda biya muke yi a bar tsaya ga yarjejeniyar da muka yi da su ta bisa kan kasuwanci.
Kullum ana ce mu Najeriya ke ba mu wuta. Mu kuma alhadi tsaye ne muke. To wannan abu ya zo na bisa kan juyin mulki. Kuma ba su dibi talaka ba, ba su kon ba sai iya kasu sun jibe muke gyara su da yawo, muke gyara su turawa shine suke aiki da shi. Mun yi hakuri dan Niger yana da hakuri, amma da an taba kowa ba kyau wagga wutar da suka cire dan Allah dan Annabi kasa mai dota. Mu kuma mu yi hakuri tare da Allah ya warware da mu, za mu iya zuwa mu taimake su da wutai.
Duba da yadda wutar lantarkin ta zama abokiyar rayuwar dukkanin wani mai aikin hannu da kamfanoni, tun da yan kungiyar farar hula suka faro kira mahukuntan na yanzu da su gaggauta daukar matakan nemo bakin zaren magance ma ƴan kasar ta Niger wannan matsala. A ta bakin abridan NATO na kodai
Allah sa wanga abu ya sa magabata su yi huci su yi zallo irin yanda ya dace, su zo tunda muna da Iranium abuwa ne wadanda suke bada wuta. Amma babban abin shine Iranium, saboda in ka diwa horan shi da take hukuma da Iranium kinmu ne take da makamashi, take da wuta, ta zama independent dan da wuta har take ba wasu. Duk kasashen da ke goye da mu muna iya ba su wuta, saboda mu muna da hujja, muna da kayayyakin da za mu bada, muna da abubuwan da za mu yi mu sarrafa wuta da mu zama independent dangantace da wuta. To amma haka tsawa da aka yi ga illar da abin yake kawowa yanzu faddaya saboda wani dalili wanda bai dace ba rashin an zo an cire wuta ko babu irin wangama akwai wani lokaci wanda Najeriya take cire wuta alhali yarjejeniya ce tsakaninmu da ita wanda bai kamata ba a ce minti ɗaya ma an cire wannan wutai amma sai gashi yana faruwa
wannan rashi na wadatattar wutar lantarkin ya fara haifar da matsaloli da dama a wuraren kananan sana'o'i har ma da manyan kamfanoni da manya da yara ke aiki a ciki Mansur Sani muryar Amurka daga Maradi Jamhuriyar Niger
To a gaida Mansur Sani wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a Jamhuriyar Niger kuma za a iya samu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM haka kuma a koda shi ake son sauraron mu za a iya zuwa shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com yanzu anan Washington DC a hugon mu na cewa karfe 10:21 na safe yanzu kuma ga shirin mu na gaba
jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka Amurka ta bi jerin wasu kasashen yammaci wajen kwashe ƴan kasarta a jamhuriyar Niger yayin da ake kokarin shawo kan rikicin shugabanci bayan juyin mulkin da wasu sojoji suka yi a makon jiya sannan za ku ji cewa tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana a gaban wata kotu da ke nan Washington DC inda ya musanta tuhume-tuhumen da ake masa kan yunkurin murɗe zaben shugaban kasa da ake a shekarar 2020 yau batutuwan da za mu tattauna a kai kenan sunana Mahmud Lalo Madalla A ranar Laraba da ta gabata ne Amurka ta bada umarnin kwashe wasu daga cikin ma'aikatanta da iyalansu a jamhuriyar Niger sama da mako guda bayan da wasu sojoji suka kwace mulki a nan shugaba Muhammad Bazoum ma'aikatar harkokin wajen Amurka ce ta bayyana hakan inda ta ce ofishinta zai ci gaba da zama a bude yayin da manyan shugabanninsa za su ci gaba da gudanar da ayyuka
We're up monitoring the situation on the ground and making the decisions we need to.
Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Matthew Miller kenan yake cewa muna ci gaba da sa ido kan abubuwan da ke faruwa. Muna kuma daukan matakan da suka dace domin tabbatar da cikakken tsaro.
To ensure their security now, but I don't have any further announcements at this time.
Hukumomi a nan Amurka na ba 'yan kasar shawara da kada su yi tafiya zuwa jamhuriyar Niger. Amurka dai na da dakaru sama da 1,000 a Niger waɗanda ke taimakawa wajen yaƙi da 'yan ta'adda. Tare da bada horo ga sojojin kasar tun da rahotanni suka ce Faransa da Italiya sun kammala kwashe ƴan kasarsu dake kasar kwanaki bayan wata zanga-zanga da ta kaikaici ofishin jakadancin Faransa inda masu boron suka kace-kace da ofishin ta waje ita dai Amurka ta jaddada cewa alakarta da Niger za ta ci gaba da wanzuwa ne idan kasar na gudana bisa tafarkin demokradiyya kamar yadda sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya ce
Let me be very, very clear about this, as I have been in my phone conversations. Our economic and security partnership with Niger, which is significant.
Yace bari na ƙara fayyace muku. Alakan mu ta fuskar tattalin arziki da tsaro, wacce ta kunshi ɗaruruwan miliyoyin daloli. Za ta ci gaba da wanzuwa ne kawai ƙarƙashin tsarin demokradiyya da aka kawo cikas cikin kwanakin da suka gabata.
The democratic governance and constitutional order that has been disrupted by the actions in the last few days.
Shi dai Blinken sau biyu yana ganawa da shugaba Muhammad Bazoum wanda aka hambara a ranar 26 ga watan Yuli kuma ya ce Amurka na ci gaba da goyon bayan sa da al'ummar kasar yayin da suke ci gaba da tuntubar kasashe da ke makwabtaka da kasar ta Niger.
Our team has been deeply engaged with multiple countries in the region.
Blinken ya kara da cewa tawagan mu na ci gaba da tuntubar kasashen da ke yankin da kungiyoyin irin su ECOWAS da kungiyar tarayyar Afirka ta AU kuma kan ma hade yake inda dukkan mu muka yi Allah wadai da abin da ke faruwa a Niger mun kuma yi kira da gaggauta sakin shugaba Muhammad Bazoum da maido da tsarin demokradiyya a kasar
condemning the actions that have taken place in Niger calling for the immediate release of President Bazoum calling for the immediate restoration of the democratic order
wannan kenan To a jiya Alhamis ne tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya gurfana gaban wata kotun tarayya da ke nan Washington DC inda yake amsa tuhumar da ake masa cewa yayi yunkurin murde zaben shugaban kasa da ake a shekarar 2020. Wannan ita ce gurfana ta uku da Trump yayi a gaban kotu bisa laifuka daban-daban cikin watanni hudu. Wasu masu taimaka alkali wajen yanke shari'a a ranar Talata suka ce Trump na da laifi a yunkurin da yayi na sauya akalar sakamakon zaben na 2020 wanda shugaba mai ci Joe Biden ya lashe. Matakin da ake zargin shi ya kai ga mamayar da magoya bayansa suka yi wa ginin majalisar dokokin ƙasa a ranar 6 ga watan Janairu. A lokacin zaman shari'ar an ga dandazon magoya bayan Trump a wajen kotun da waɗanda ke adawa da shi, waɗanda suka halara domin kallon yadda zaman ya kasance. Sauran shari'a biyu da ake yi da Trump sun shafi biyan kuɗin toshiyar baki ga wata mata mai fitowa a fina-finan batsa a jihar New York, da kuma rike wasu takardun sirrin ƙasa ba bisa ka'ida ba a gidansa da ke jihar Florida. Trump dai ya musanta dukkanin tuhume-tuhumen da ake masa, yana kuma cikin manya-manyan 'yan takara da ke neman tikitin jam'iyyar Republican don su tsaye da shi a matsayin 'yan takararsu a zaben shugaban ƙasa da za a yi a shekarar 2024. Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan makon, sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Julie Leathers Gresham da ta hada shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara wani makon idan Allah ya kai mu.
Madalla a gaida Muhammad Lalo, yanzu kuma lokacin da zamu zakulo wasu kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro ke aiko mana ta hanyar email.
To, sakonmu na farko ya fito ne daga Mahmud Saliu Kauran Namo da jihar Zamfara, wanda ya ce yadda ƙasar Faransa ta kwashe 'yan ƙasarta daga jamhuriyar Nijar, wannan na iya tabbatar da cewa babu hannun Faransa a juyin mulkin da sojoji suka gudanar a jamhuriyar ta Nijar. Kasancewar yadda sojojin ke yi wa Faransa barazana tun bayan karɓe madafin iko. Salam VOA Hausa, in ji Malam Hamidu Kalalabo a jihar Difa. Da fatan kowa yana lafiya, kirana ga al'ummar ƙasarmu shi ne mu ci gaba da yi wa ƙasarmu addu'a. Da fatan Allah ya kama da zaman lafiya. Amin summa amin. Salam VOA Hausa, zan bayyana ra'ayina ne game da matakan da ƙungiyar ECOWAS ta ɗauka game da sojoji da suka yi juyin mulki a jamhuriyar Nijar. Hakika matakin zama teburin sulhu shine mafita, ba karfin soja ba, domin idan aka saka karfin soja to tabbas kasashen da ke makwabtaka da jamhuriyar Nijar suna cikin babbar barazana, musamman ƙasa ta Najeriya. Wannan sako ya fito ne daga Nasir Abubakar Saba Gusau. Assalamu alaikum VOA Hausa, muna taya sabon angon jam'iyyar APC ta ƙasa Umar Abdullahi Ganduje munnar kama aikin jam'iyyar. Da fatan Allah ya riko da hannunsa wajen tafiyar da aikace-aikacen jam'iyyar kan sikeli madaidaici, musamman tsakanin 'ya'yan jam'iyyar. Wannan sakon ya fito ne daga Abubakar Yahaya Lakwaja da Balaniya shi Lakwaja, jihar Kogin Najeriya. Sai sakon Ali Rafkana Gashuwa, wanda ya ce ina kira ga 'yan Najeriya da 'yan Nijar, mu yi wa ƙasashenmu addu'a, Allah ya kawo mana zaman lafiya da damuna mai albarka. A ƙarshe sai sakon Usaina Alhaji Umar Forever Gashuwa, wacce ta ce a gaskiya naɗa gwamnoni na riƙon ƙwarya na jihohin ƙasar da sojojin Nijar suka yi da sauran rana a kaba. Ganin yadda ƙungiyar ECOWAS ke musu shilas sauka da arziki ko kuma jiki magayi, Allah ya kyauta.
To, madalla kaɗan daga cikin saƙon da kuma sauraro kuke samu dama aiko mana kenan. Sai a ci gaba da kasancewa da shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka, za mu ci gaba da kawo muku ra'ayoyinku. To, masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma mun sake dawowa a shirinmu na dare, wanda zai zo muku da ƙarfe 9:30 a agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, wanda ya daidai ƙarfe 8:30 a agogon GMT da Ghana. Domin sake sauraron wannan shirin da masu sauran shirye-shiryenmu da suka gabata, za a iya zuwa shafinmu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com. Yanzu a madadin Hauwa Sharif ta taimaka wajen kawo muku shirin, sai kuma Deslam Makanan wanda ya haɗa shirin tare da bada umarni har ma da injiniyan mu na yau Mr. David daga nan birnin Washington DC. Mai sarfi Lahashin Gumul ke cewa mu kasance lafiya.